This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanmu da yamma. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 28 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji rahoton ta musamman akan tattalin arzikin Najeriya da irin kuncin rayuwa da al'umman kasar ke fama da ita. Kuma akan wannan batun ne za mu so ku kira ku ba da ra'ayinku akan wani irin mataki ne kuke gani za iya dauka domin samun sauƙin rayuwa a Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya wadda Ramatu Garba za ta gabatar, wanda a yau shirin zai duba matakan da ake bi a samu wato damar yin karatu mai zurfi a Turai da kuma yadda za a shawo kan kalubale da ake cin karo da su a tsarin ilimin. Amma yanzu ga Aisha da labaran duniya.
Masararu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Kenya Ruto ya bayyana cewa ya gana da shugabannin babban bankin duniya inda suka amince cewa za a tabbatar da an yi wa kasashe kamar Kenya adalci a dukkan tsare-tsaren harkokin kuɗi da ya hada da kuɗin ruwa a basussukan da kasashen ke biya a halin yanzu. A hirar shi da sashen Swahili na muryar Amurka yayin ziyarar shi a nan Amurka domin ganawa da shugaba Joe Biden, Ruto ya bayyana cewa bai kamata a ce kasashe masu tasowa suna biyan kuɗin ruwa da ya ninka har so 8 abinda sauran kasashen duniya ke biya ba.
So the conversation that we had with the United States is that they will lead and they will champion.
Abinda muka tattauna akai da muka kuma muka samu matsaya da Amurka shine za su jagoranci wannan yunkurin. Mun kuma yi na'am da cewa yanzu kowa ya amince muna buƙatar a yi mana adalci a tsarin ƙasa da ƙasa da ya shafi harkar kuɗi. Dangane kuma da batun dokar tsarin bunƙasa kasashen nahiyar Afirka da Majalisar Dokokin Amurka ta sa hannu akai a shekara ta 2000, shugaba Ruto ya ce shirin yana tasiri sosai domin izuwa yanzu kasar China ta sayar da kimanin kaya kasashen waje da ya kai na dala miliyan 544 zuwa Amurka ba tare da biyan kuɗin fice ba. Ya kuma bayyana cewa kayan kasar Kenya ya samu shiga sosai a kasuwannin Amurka. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ana ƙarancin magunguna da mai a Gaza, yayin da ma'aikatan jinƙai suke yunkurin ba da kulawar ceto rai ga mutanen da alƙaluma marasa lafiya da waɗanda suka jikkata suke daɗa ta'azzara. Abinda mai magana da yawun ƙungiyar lafiya ta duniya WHO Dr. Margaret Harris ta faɗa wa manema labarai kenan yau Talata a Geneva. Ta ce manyan motocin kaya na WHO uku ne kawai suka samu shiga birnin Rafa da aka yi wa ƙawanya tun bayan da Isra'ila ta fara mamayar ta a farkon watan Mayu. An fara daurayar ƙarshe a shari'ar laifin bada toshiyar bakin da ake tuhumar Donald Trump da aikatawa a birnin New York, inda lauyan da ke kare shi ya faɗa wa kwamitin mutane 12 da za su yi nazari akan hukuncin shari'ar cewa ya kamata a wanke tsohon shugaban ƙasar na Amurka daga dukkanin laifuka 34 da yake fuskanta akan yunkurin sauya sakamakon zaɓe a 2016, wanda ta kai shi ga nasara a zaben da ya kai shi fadar White House. Trump bai aikata wani laifi ba, abinda lauya mai kare Trump Todd Blanche ya faɗa kenan. Bai aikata wani laifi ba, sannan mai shari'ar gundumar bai cika sharuɗin da aka buƙata ba akan bayar da shaida. Nan take Blanche ya kalubalanci amincin babban wanda lauya mai ƙara ya gabatar a matsayin mai bada shaida, kuma tsohon mai kula da al'amuran siyasar Trump Michael Cohen, wanda aka same shi da laifin yi wa kotu ƙarya wanda ya bada shaida a shari'ar Trump da aka yi na tsawon makonni 6 dangane da biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniels na $130 gabanin zaben domin rufe mata baki akan ikrarin da ta yi cewa ita da Trump sun aikata lalata sau daya a 2006. Shugaban kasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau Talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da Palestino a matsayin kasa mai cikakken ikon kanta, yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu kasashe 140 suka amince da ita za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. Yin haka ne kawai zai kawo maslahar da za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin su nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yayin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu a Najeriya ke cika shekara guda, wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya mana nazari akan halin kuncin rayuwa da 'yan Najeriya ke fama da shi. Ga kuma rahoton da aiko mana daga jihar ta Kano.
No provision is there for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan bayan rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayu bara yake tabbatarwa 'yan kasar matakin sa na cire tallafi da gwamnatin tarayyar kasar ke sanyawa a cikin farashin man fetur na kasar. Ko da yake daga bisani gwamnatin ta yi karin haske dangane da dalilanta na daukar matakin, amma dai masana tattalin arziki sun ci gaba da tsokaci akan batun.
Abinda ya kamata gwamnati ta yi da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha, nawa ne ake kashewa, kudaden ma su waye ake bawa, sannan sai a zo a ce tunda a lokacin ana ta maganar kamfanin Dangote zai fara yin mai, to da sai a hada gwiwa da shi kamfanin Dangote a ga shi lita nawa zai iya samun mana, imma idan ma shigowa da shi za a yi lita nawa ne. Idan aka duba sai gwamnati ta yanke ta ga iya kashi nawa za ta iya tallafin. Idan an gane lita nawa ne 'yan Najeriya suke sha, nawa ne kuma ya kamata a kashe akan tallafi, to sai gwamnati ta ce ga iya abin da zan bayar.
Dr. Gazali Ado kenan guda cikin masana tattalin arziki a Najeriya. Baya ga janye tallafin fetur, manufar gwamnatin ta shugaba Tinubu kan canjin kudin ƙetare da tsare-tsaren haraji na cikin abubuwan da ke rura wutar tashin farashin kayayyaki a kasar, lamarin da ya sanya 'yan kasuwa da sauran al'umma ke kokawa. Alhaji Dayebu Salisu Sa'ad shine shugaban shiyar arewacin Najeriya na kungiyar masu sayar da tufafi nau'in kayan yara wato blouse da galibin su ake shigo da su daga ƙetare.
Wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan, kowa ka taba zai ce maka dala. Kusan a yanzu mutane su suke ma dalar ta dawo ma yanda wannan gwamnati ta same ta. Tun daga abin da zaka tashi batun visa, ticket, zuwa su kayan, zuwa duty. Duk mutumin da zai taso da container daga kusan ka dauke kamar India na farko, ta tafi kusan fa sai ka biya wajen duty wajen miliyan 18-19. Kusan za ka dauki irin su China ne ma 16 da wasu abubuwa. Kuma kullum ina ƙara maimaita maka, ya kamata a ce duty an dawo biyan duty da naira ba da dala za a buga maka. Alhaji akwai masu kama fa da yanzu koyi kayan su masu ke ba su sayar. Kowa saboda ba su yadda ba ma lalle. Duk yanda ake ganin dala za ta yi ƙasa mutane ba su yadda ba. Koyi kayan su ke sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su rike sauran kayan su. Kusan fa irin wannan rayuwar fa ake zaka.
To sai dai a cewar shugaban 'yan kasuwar musayar kudin ƙetare ta wafa a Kano Alhaji Sani Dada, manufar gwamnatin Tinubu na baiwa dala dama ta nemo wa kanta farashi a kasuwa shine babban kalubalen su.
An ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi. So mu kuma in dai abinda aka ce gwamnati ba za ta yi control din shi ba, to a nan ne muka samu matsala. Kila yau wani zai sai dala 1,100. Gobe wani ya siya da 200, jigo wani ya siya da 300, kuma sai an kwana biyu sai ta dawo 1,000. So wannan abun ya taba kasuwanci sosai, mu ma ya taba mu. Su kuma musamman mu 'yan canji ba wai lallai ne gwamnati sai ta ba da dala ba, amma in ta tsayar da farashi waje ɗaya mu da kanmu za mu ji daɗin gudanar da kasuwancin
baya ga zancen farashin dala da ya kawo tsadar motoci da kayayyakin gyaran su. Rashin tabbas akan manufar gwamnati ta samar da iskar gas na cikin manyan kalubalen da manufofin tattalin arziki na gwamnatin shugaba Tinubu ga ƴan kungiyar mamallaka motocin dakon kaya ta Najeriya wato NATO, a cewar mataimakin shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Sani Idi Dan Fulani.
Maganganu da ake ta yi gwamnati akan wannan iskar gas shi ma abu ne wanda an san gwamnatin nan da yin abu ba tare da shiri ba, shi ma kaman sai in ce kaman hauragiya ake, saboda a yanzu tashar iskar gas da za a zuba mota daga nan Kano in za ka je Port Harcourt waje guda biyu ne kawai, a cikin Abuja babu, a cikin Kano babu. Yaushe za a samu wannan tsarin? Wannan motoci da ake cewa za a canja su zuwa iskar gas mun ji labari an sa kuɗi biliyoyi, an ce za a siyo kayan a sa mu cikin lamarin, a zo ko mu biya a hankali ko dai a tallafa mana, shi ma har yanzu babu kayan a ƙasa. Ya kamata gwamnati ta duba.
Sai dai duk da haka gwamnati ta samu nasara a wani bangaren na tattalin arziki, a cewar da ta Gazali Ado.
Kaga ta mahangar samun kudin shiga na cikin gida, wannan gwamnatin ta sami nasara, saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu.
Abin jira a gani dai shine tasirin dimbin kuɗaɗe na trillion naira a kan rayuwar 'yan Najeriya bayan an raba su tsakanin ƙananan hukumomi da jihohi da kuma ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. An jima kaɗan za mu buɗe muku layin tarho domin ku kira ku ba da ra'ayinku a kan wace hanya ce za a bi a shawo kan matsalan kuncin rayuwa a Najeriya. Amma kafin nan ga Ramatu Garba da shirinta.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canje da asuna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manya da zalla.
Madalla jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah daya gari bamban. A wannan makon shirin yaya da zango ne a birnin Paris na kasar Faransa, inda za a ji ƙalubalen da ɗalibai da ke zuwa karatu a ƙasashen waje daga ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da Niger ke fuskanta.
Sai mutum ya yi ɗaurayar allo, wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo Turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya, karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai.
Gaskiya a wannan sai suke nuna min kaman ma ban yi masters a baya ba, saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani.
To za a kuma ji alfano da ke tattare da karatu a Turai da kuma abinda mai burin son zuwa Turan karatun ya kamata ya sani. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To a kowace shekara dubban ɗalibai daga ƙasashen Afirka ne ke zuwa Turai don neman ilimi, inda suke kashe miliyoyin daloli don cimma buri.
Sunana Muhammadu Rabiu Sahal, ni haifaffen Bauchi ne. Na samu tallafi na hukumar Peter da fasaha ta Najeriya don na zo na yi karatu na digiri na uku a nan University Paris Sacre da ke France. Aspect ɗin da na zo aiki a kai shi ne aspect na tarin fika.
Sunana Yusuf Shu'aibu, ni mutumin Kaduna ne. Ina karantar ilimi na big data na sama na'ura tunanin ɗan adam.
Sunana Mubarak Mahmud, kuma yanzu na gama wato karatun digiri na uku kenan, PhD, kuma na karanci bangaren agriculture wato harkar noma da kuma ecology.
Sunana Ibrahim Buba, ni mutumin garin Gurini a jihar Yobe arewacin Najeriya. Na zo karatun digiri na uku a nan kasar Faransa.
To malaman da ke da burin kawo gagarumar sauyi a fannoni daban-daban da ake fuskantar matsaloli da ke hana ci gaba a kasashen Afirka da dama. Bambancin al'adu ko yare da kuma uwa uba tsarin karatu a Turai ya sha bamban da na kasashen mu na Afirka.
A gaskiya babu haɗi, saboda makarantar da nayi na farko nayi makaranta ne a Najeriya, degree na na biyu kuma masters kenan nayi ne a kasar Sudan. So a yanzu ina sake yin abin da suke cewa master na biyu, wanda daga shi za a fara doctorate kenan. Gaskiya a wannan sai suke nuna mun kaman ma ban yi masters a baya ba, saboda yanayin changing da kuma yanayin ci gaban da na gani, wanda shi ne yasa ya tado min da tsohon buri na rayuwa, na cewa kai lalle ya kamata mu san abin da muka sani saboda mu sanar da shi.
Sai dai duk da haka, karatu a Turai dai na bude kofofi na samar da abubuwan ci gaba. Misali ga Dr. Mubarak, da ya riga ya kammala karatun digirgir a fannin noma, ya ce burinsa ya shawo kan barazanar da yunwa ke yi wa rayuwar jama'a a Afirka.
Muna yi aiki akan abubuwa da yawa, amma ɗaya daga ciki shine ta yaya shuka da muke da ita za ta dinga ɗaukan taki daga cikin iska. Wannan sabon abu ne wanda babu shi, kuma muhimmancin shi shine na farko mu a Afirka zai taimaka mana domin ba mu da isasshen taki. To idan aka ce muna da wani ilimi da shukokin mu za su ɗau takin daga iska, to an rage wa masu noma kashe kuɗi, sannan kuma wannan zai taimaka wajen samar da tsaro na abinci, wato food security. Mu can ba mu da taki nan kuma suna da shi da yawa, to yana samun musu da illa. Na farko in sun zuba yana tafiya ƙasa sai je lallata ruwan sha, akwai cutuka da yake sawa har da kansa, sannan kuma akwai wani iska da yake fitarwa wanda yake haddasa dumamar yanayi. To mun gano hanyoyin da za mu rage wannan, yana daga cikin abin da na koya. Wannan abu zan kai shi Najeriya, domin idan ban kai shi Najeriya ba, na cuci na cuci Najeriya. Ni yanzu already ma na fito da hanya da zan je na kai, domin na fara magana da wasu mutane wanda za mu je mu yi aiki tare da su, kuma na tabbata za a yi amfani da shi, mutane za su amfana.
Duk da kalubalen da ake fuskanta a gida, da cewa ɗalibai kamar ire-iren ku da suka gama samun iliminsu a Turai ba sa son koma gida, dalili kuwa ba sa iya cimma burinsu, gara su zauna inda suka san cewa za su samu biyan bukata.
Ni ma din ba komawa zan ba, ba wai ba zan koma ba permanently, zan koma Najeriya amma ba yanzu ba. Abinda nake so shine akwai abubuwa da yawa da nake son na ƙara koya a nan, wanda na tabbatar da cewa idan na koma Najeriya kamar na kashe wannan wato daman da nake da ita ne. So ina son na ƙara koyan wasu abubuwa, sannan kuma zan koma Najeriya daga baya. Amma a lokacin da nake zama a nan, ina son na yi amfani da daman na dinga kai wato ilimin mukan, ko kuma abin da kira collaboration tsakanin institute, abubuwan haɗin gwiwa tsakanin institutes da muke da su a nan da kuma gidanmu Najeriya ko Niger ko Africa duka in general.
To matsalar wutar lantarki da makamashi dai daɗaɗɗiyar matsala ce a Najeriya.
Sunana Ibrahim Buba, na kware a ɓangaren da ya shafi harkar renewable energy da kuma harkar thermal transport da electronic transport.
Albarkacin ƙaro karatu mai zurfi a Faransa yanzu ya so mu nazarin tunkarar wannan matsalar gadan-gadan.
Wannan abubuwa ne da suke da amfani a kan harkar yadda za a yi amfani da energy guri kaɗan na tsawon lokaci. Misali kamar yadda batir muke mutuwa yawanci a waya, ta yaya za a iya inganta sai zama na an aka yi caji zai iya sati. Wannan zai taimaka mutanen da suke ƙauye, zai taimaka wa ma'aikatan tsaro, zai taimaka wa inda falwa ya bata zuwa, wato mutanen da ba za su samu wutar lantarki ba ta hanyar grid.
Fita dai neman ilimi a kasashen waje ba wani sabon abu ba ne a ƙasa kamar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa matsaloli kamar tafiyar hawainiya da ilimi ke yi a akasarin jami'o'i da kuma rashin aikin yi bayan an kammala karatun sun taka rawa ainun a ɗaga alƙalman ɗaliban da ke fita ƙasashen waje neman ilimi a kowace shekara. To amma me ya kamata mai burin zuwa Turai neman ilimin ya sani? ga shawara daga bakin malaman.
Gaskiya yawanci yin mutum ya fito daga Nigeria a experience dina da kuma experience din wanda muke tattauna da su shine sai mutum ya yi dorayar allo, wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo Turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya, karatun nan sai an ƙara hazaka sosai da sosai. Ba sa wasa ko kaɗan, komai ana yin sa da inganci da gaske, yadda kai da ka zo nima za ka samu duk abin da kake so, da amsar da kake da ita za a baka, kuma babu ruwansu da wai abin zai ɗau lokaci ko mun ɗaukan lokacin za su iya haƙuri su tabbatar kan cewa ɗalibi ya gane sannan a je na gaba.
Gaskiya abin da ya kamata ga matasa ya kamata ne a ce su riƙe ilimin da gaske, in sun shirya karatun su ya zama dai cewa sun shirya karatun ne, ba wai kawai a gama a samu aiki ba, a san me aka karanta din shine na farko. Na biyu kuma ya kasance matasan sun waye da kalan fagen ilimi na zamani, wanda yake an koyar da kai a makaranta, in ka koma gida akwai kafofi daban-daban wanda zaka ƙara ilimi, kwakwalwanka zai bude, kin ga kenan, koda ka zo ka tsinci kanka a kalan wannan wuri already daman ka riga ka san cewa an riga an maka nisa. To in ka zo canjin ba za ka samu irin culture shock ba ta wannan fannin ilimi, kamar mu sai da muka zo muka ga canjin da mu na tunanin za mu ji dadin karatun, amma yanzu kawai sai ya zama ma ba mu da lokaci kullum muna makaranta.
Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin Paris na kasar Faransa.
Madalla a gaida Ramatu Baba. Yanzu kuma sai a shirya a kira wannan lamba 202-980-6850 domin ba da ra'ayi akan wani irin mataki ne za a iya ɗauka domin fitar da al'umma cikin kuncin rayuwa. Amma sai a dakace mu buɗe layin. Madalla, bari mu fara yaje zango daga jihar Zamfara. Wani ne a Zamfara?
Abdullahi Abubakar daga Safi Zamfara.
To bismillah Malam Abdullahi.
Ina muku murna da wannan shirin da kuka shiryo yanzu na wayar da jama'a duniya.
To bismillah.
Da fatar kuna lafiya, da fatar kuma wannan zai wayar jama'a gabaki ɗaya. Saboda mun daɗi muna neman ku mu same ku, amma an zo Allah ya nuna mana mun same ku.
To mun gode.
Mun gode. Allah ya ƙara.
Menene ra'ayinka game da maudu'in mu?
Ni shawara ce nake bada game da wannan maudu'in da kake yi.
Menene shawara a gurguje?
Saboda mun muna samun ci gaba saboda wajajen mu, saboda tsaro da sauransu da komai, saboda muna da matsalar tsaro.
To mun gode ƙwarai da gaske, bari mu je mu kada zuwa jamhuriyar Niger. Wai a Niger?
To daga Nijar Abdu Kasko ne unguwar Wadatawa.
To Malam Abdu,
ni ra'ayina da zan bada shine na farko, idan ana so a hidda talaka cikin kuncin rayuwa, lalle a koma ma Allah, a ci gaba da roƙon Allah, kuma sa'annan na koma a yi ma magabata biyayya da adalci. Magabata su ma su yi adalci, don babu shugaba mai son ƙasa sai ta lalace. Sa'annan na su kuma 'yan kasuwa daban-daban, manya da ƙanana, su tausaya ma talakawa. Ni ra'ayina kenan, muna fatan kuma Allah ba ƙasashen duniya gaba ɗaya kwanciyar hankali da zaman lafiya, musamman Najeriya. Allah mu haɗa kawunan su su zama tsintsaɗe matsarmin ki daya.
Amin sama amin. Mun gode kware daga Simala Abdu. Bari mu je jihar Filato. Wane ne a Filato? Filato wane ne?
To sunana Awal Hudu daga cikin garin Bukur a jihar Filato Najeriya.
To Malam Awal Hudu muna jin ka.
To ba shakka wannan hali da ake ciki na matsin tsantsan rayuwa kuma inda za a samar wa mutane sauki abu ne a bayyane. Gwamnati ta dawo da tallafin nan. Tun dan da ta cire tallafin shine Najeriya bata dawo hayyacinta ba har yanzu. Da kuma karawa ma'aikata albashi. To ina ga zai samar da sauki matuka a halin da ake ciki na matsin tattalin arziki na matsin na tsadan abubuwa da kuma halin da talakawa suke ciki a kasar nan.
To mun gode. To bari mu je Port Harcourt kuma waye a Port Harcourt? Malam na Port Harcourt ka ba mu sunanka kuma ka bayyana mana ra'ayinka.
Sunana Gambo Barau Port
Harcourt. To Gambo Barau muna jin ka.
To gaskiya al'amarin da ke faruwa a sannan abin da kai shi ne halin kunci da ake ciki daga takura jama'a sun shiga rudani saboda daga can zuwa gabanni da yan kasuwa duk sun sa mutane a cikin wannan al'amarin akwai yan kasuwa rasa adalci wadda kullum ba su ji sun sa sabon kaya ba kullum a cikin tsara kaya suke so kuma suna ɗaya daga cikin wadda suka samu a cikin halin kunci rayuwar nan don haka wallahi tallahi kowa zai sani cewa akwai lahira kuma duk zalintar da kai Allah ya yana ji yana gani don haka mun kuncin da muke ciki talakawan na Najeriya ba mu da ba mu da ba mu ce sai dai muke son rai kawo mana sauki.
Amin sama amin Malam Gambo.
Yes Allah ya gane da su.
Amin sama amin. To bari mu kada zuwa jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai magana Jallo Garba Inawa Sokoto a Najeriya kala kala.
To bismillah Malam Garba Bello.
Eh to gaskiya hanya da za a bi na dai dai a bude boda haka kuma a bude bodoji a shigo da abinci haka kuma a dawo da tallafin man fetur kuma a ba noma babban muhimmanci. To idan aka bi waɗannan hanyoyi insha Allah za a samu sauƙin rayuwa a wannan ƙasa tamu. Kuma sauran irin tallafi da aka jaye irin na wutar lantarki da sauran su idan aka dawo matalaka da su insha Allah za a samu sauƙi ƙwarai da gaske. Wannan shine ra'ayina. Nagode BOA.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Bello Garba daga Sokoto. Kuma daga wannan kiran ne za mu dasa aya insha Allah za mu rufe labule sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon maudu'i. To madalla yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice.
Baba a takaicen shugaban kasar Kenya Ruto ya bayyana cewa ya gana da shugabannin babban bankin duniya inda suka amince cewa za a tabbatar an yi wa kasashe kamar Kenya adalci a dukkan tsare-tsaren harkokin kuɗi da ya haɗa da kuɗin ruwa a basussukan da kasashen ke biya a halin yanzu. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi cewa ana ƙarancin magunguna da mai a Gaza yayin da ma'aikatan jinƙai suke yunkurin ba da kulawar ceto rai ga mutanen da alƙaluman marasa lafiya da waɗanda suka jikkata suke daɗa ƙaruwa. An fara ɗaurayar ƙarshe a shari'ar laifin ba da toshiyar bakin da ake tuhumar Donald Trump da aikatawa a birnin New York, inda lauyan da ke kare shi ya faɗa wa kwamitin mutane 12 da za su yi nazari akan hukuncin shari'ar cewa ya kamata a wanke tsohon shugaban ƙasar na Amurka daga dukkanin laifuka 34 da yake fuskanta akan yunkurin sauya sakamakon zaɓe a 2016 wanda ya kai shi ga nasara a zaben da ya kai shi fadar White House. Shugaban ƙasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau Talata cewa gwamnatinshi tana shirin amincewa da Palestino a matsayin ƙasa mai cikakken ikon kanta, yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita ita ce za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. Yin hakan ne kawai zai kawo maslahar da za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin su nan gaba.
To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniya mu na wannan dare Mr. Chang Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun ma amin wassalam.